Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasaurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyana ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa shirin mu na hantsi na yau Litinin 12 ga watan Yuli shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku tattaunawa dangane da jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar a safiyar yau din nan, albarkacin ranar demokuraɗiyya. Haka kuma za ku ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta ce daga yanzu ba za ta ƙara yin biyayya ga duk wani umarnin kotu ba da zai hana su ɗaukar matakin doka kan wani tsari na gwamnati da ya uzura talaka. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. To amma kafin duka waɗannan, ga halin da duniya take ciki tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. A wani mataki da mutane da yawa ke wa kallo, dama ce ta sauka illar da Turai ta yi wa Afirka a tarihi. A watan Disambar da ya gabata, Jamus ta mayar da wasu kayayyakin tarihi a 22 da aka wawashe lokacin mulkin mallaka zuwa Najeriya. Amma bayan watanni 5, ana yin tambayoyi a Jamus kan ko masu kula da al'adu sun yi hikima wajen mayar da takulla ta tarihi zuwa can. Takaddama ta barke ne bayan da shugaban Najeriya wanda ya sauka, Muhammadu Buhari, kwatsame ya bayyana a cikin watan Maris cewa za a mayar da kayayyakin ga wani basarakin gargajiya, ba ga ƙasar Najeriya ba kamar yadda Jamus ta yi tsammani. Wanda Buhari ya bawa sunan shi Oba na Benin, wanda ya fito ne daga zuriyar mai mulkin da ya yi mulkin ƙasar, wato mulkin masarautar Benin, lokacin da Turawan mulkin mallaka suka wawashe tagulla a ƙarshen ƙarni na 19. Wannan dai shine mataki na ƙarshe da shugaba Buhari ya ɗauka kafin ya miƙa mulki ga Bola Ahmed Tinubu. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu kan wata doka a jiya Lahadi, inda ta akaba wasu 'yan ƙasar Rasha 178 takunkumi, ciki har da alƙalan kotun tsarin mulkin ƙasar na tsawon shekaru 5. Takunkumin ya haɗa da wato riƙe kadarori da hana kasuwanci da zirga-zirga da sauran matakai. Rasha ta harba jiragen sama marasa matuƙi na kama kazi da Iran ta ƙera a Ukraine cikin dare don ganowa da kuma lalata tsaron sararin samaniya Ukraine. Ta kuma harba makaman masu linzami daga jirginta, a cewar mai magana da yawun rundunar sojin Ukraine Yuri Ihnat, wanda ya magana a Ukraine. Shugaban Wagner Yevgeny Prigozhin ya faɗa jiya Lahadi cewa mayakan hayarsa ba za su sanya hannu kan wata kwangila da ma'aikatar tsaron Rasha ba. Da alama Rasha na ƙoƙarin karɓe ikon 'yan amshin shatan Wagner ta hanyar neman 'yan aikin, wato 'yan aikin sa kan, su sanya hannu kan kwangiloli kai tsaye da ma'aikatar tsaron ƙasar. Jiya Lahadi, shugabannin Taliban a Afghanistan sun musanta rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cewa suna fuskantar gwagwarmayar iko a cikin gida da kuma ƙulla alaƙa mai ƙarfi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa. A cikin wata sanarwa da babban mai magana da yawun ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya fitar, ya yi Allah wadai da rahoton da kwamitin bincike na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a farkon wannan wata, da cewa ba shi da tushe balle makama. Ta ce a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙoli Hibatullah Akundaza, Taliban sun koma kan tsarin keɓewa na Pashtun na mulkin kama karya na mulkinsu na baya a Kabul tun daga 1996 zuwa 2001.
Nan ba da jimawa ba, Sarfilo zai sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. To amma kafin nan, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da jawabi karon farko tun bayan rantsar da shi albarkacin bikin ranar demokuraɗiyya. Wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta yi ma abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu bayani dangane da wuraren da jawabin na shugaban ƙasa ya maida hankali.
Jawabin shugaban ƙasa Ashwaji Bola Ahmed Tinubu ya kunshi ababe da dama, inda ya fara da yin tuni akan ababen da suka faru a baya a lokacin da aka soke zaben marigayi zababban shugaban ƙasa a waccan lokaci Murshid Abiola, wanda daga bisani abin ya kai ga ana ta zanga-zanga a duk faɗin ƙasar da dai sauransu, kuma ya jajantawa duk shugabannin da suka yi kokari a waccan lokaci dan ganin cewa an samu an ci gaba da yin fafutuka a game da a dasa tsarin demokradiyya mai dorewa kamar su Margayi Mushir Abiola yayi jinjina kuma yayi magana akan sako na jinjinawa iyalan shi Mushir Abiola da kuma matarsa da aka kashe irin su Margayi Umar Musa Yaraduwa da Alfred Riwani da dai sauransu yayi jinjina daga bisani yayi bayani akan cewa wannan lokaci ne na ƴan Najeriya su take tunani akan yadda za su iya bada gudunmuwa ga demokradiyya ta ci gaba da dorewa kuma ya ƙara ƙarfafawa ƴan ƙasa gwiwa akan cewa gwamnatinsa za ta yi duk ne yiwuwa wajen tabbatar da cewa an kawo ci gaba a fannonin rayuwar ƴan ƙasa daban-daban musamman ma sai magana akan batun cire tallafin man fetur inda yake wannan lokaci ne da ƴan Najeriya za su sadaukar da kansu domin ganin cewa an yi amfani da duk kudaden da ake amfani da su wajen ba da tallafi ga wasu bangarorin rayuwa musamman na sufuri na zirga-zirgar ƴan ƙasa bangaren kiwon lafiya ilimi ko matsakaitan arziki da dai sauransu yana mai cewa wani ɗan gajeren lokaci ne ƴan Najeriya za su fuskanci irin wannan tsanani amma gwamnati na yin duk ne yiwuwa wajen ganin cewa an tabbatar da cewa duk kudaden nan da ake amfani da su na ba da tallafi ga man fetur za a amfani da su wajen inganta rayuwarsu ta fuskoki daban-daban da suke tsammani.
Waɗannan ƙararraki da aka shigar ana ƙalubalantar zaɓensa ya taɓa wannan batun a jawabin nasa?
Na'am, shugaban ƙasa Tinubu ya taɓo batun cewa an yi zaɓe wanda yake ganin yana daga cikin zaɓuka bakwai da aka yi tun dawo tsarin mulkin demokradiyya da aka yi gwagwarmaya sosai aka gwabba yaƙi tsakanin 'yan takara wanda wannan ne karon farko da aka samu abin da ake cewa third force aka samu mutane fiye da biyu da suke neman wannan kujera kuma an samu nasara an ayyana wanda ya lashe shugaban ƙasa an rantsar. Waɗanda ba su ji daɗi ba a kan ababen da suka faru su bi tsarin doka don ganin cewa sun kwato 'yancinsu idan dai akwai wani abu makamancin wannan kuma kar su kawo rikici cikin ƙasa ta amfani da kalmomi da bai kamata ba da dai sauransu amma a shirye gwamnatinsa take ta bari doka ta yi aiki kuma baya ga haka a shirye gwamnatin take ta shigo da duk wanda yake da ruwa da tsaki a cikin ƙasar cikin al'amarin gwamnati a kawo ci gaba ga ƙasa.
Ta gaida Halima Abdulrauf a zantawar ta da Grace Alheri Abdu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Saudiya dai tana son yin haɗin gwiwa ba goyayya da wato ba gogayya da ƙasar China ba inji ministan makamashi na ƙasar a jiya Lahadi yana mai cewa ya yi biris da shakkun ƙasashen yammacin duniya game da ƙaruwar alaƙarsu. A matsayinta na ƙasar da ke kan gaba wajen fitar da man fetur a duniya, dangantakar da ke tsakanin Saudi da wato manyan masu amfani da makamashi a duniya ta samo asali ne ta hanyar alaƙar makamashi. Amma haɗin gwiwa tsakanin Riyadh da Beijing ya kuma ƙara zurfafa a fannin tsaro da fasaha bayan gargaɗi kan ƙulla hulɗar siyasa daga Amurka. 'Yan kasuwa da masu zuba jari na ƙasar China sun yi tururuwa zuwa birnin Riyadh domin halartar wani taro wanda ya zo kwanaki bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya kai. Jiya Lahadi shugaban Iran ya ci yarjejeniya da ƙasashen yammacin duniya kan shirin nukiliya na Tehran abu ne mai yiwuwa idan har an samar da makamashin nukiliya na ƙasar zai ci gaba da wanzuwa a daidai lokacin da ake takun saka tsakanin Tehran da Washington domin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015. Tun a watan Satumbar da ya gabata ne aka shafa watanni ana tattaunawa a kaikaici tsakanin Tehran da Washington domin ceto yarjejeniyar nukiliyar da manyan ƙasashen duniya shida suka yi inda ɓangarorin biyu ke zargin juna da gabatar da wasu buƙatu da ba su dace ba. Amincewar Ayatollah Ali Khamenei na zuwa ne kwanaki bayan da Tehran da Washington suka musanta wani rahoto da ke cewa suna dab da cimma yarjejeniyar wucin gadi ta Tehran da za ta daƙile shirinta na nukiliya domin samun sassaucin takunkumi. Daga ƙarshe, Prime Minister Pakistan Shahbaz Sharif ya ce kaso na farko na rangwamen danyen mai na Rasha da aka shirya ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Islamabad da Moscow ya isa Karachi. Sharif ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa, "Muna farin cikin sanar da cewa kasan danyen mai na farko da Rasha ta yi rangwame ya isa Karachi kuma gobe za a fara fitar da man." Ya ƙara da cewa, "Wannan shi ne karo na farko da Rasha ta aika da mai zuwa Pakistan, kuma a farkon sabuwar dangantaka tsakanin Pakistan da tarayyar Rasha." Wani jami'in tashar jiragen ruwa ya faɗi a yammacin jiya Lahadin cewa ana kan aikin sauke man.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙungiyar Ƙwararrun Najeriya ta ce daga yanzu ba za ta sake yin biyayya ga duk wani umarnin da ta kira na jeka layika da kotunan ƙasar ke bayarwa ba na hana ta shiga yajin aiki ko kuma ɗaukar wani matakin doka kan yanayin da 'yan ƙasar suka shiga. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Duran da muka yin gurin yajin aiki sai kai gwamnatin tarayya ta je ta hada baki da irin rubarruban alƙalan nan waɗanda ba kishin ƙasa bane a zukatansu suna ba su abin da muke kira court order dan a dakatar da wannan. Wannan alƙali mun yi kirayen cewa ita hukumar NJC ta hukunta shi.
Sakataren tsare-tsare na ƙungiyar Ƙwadago ta Najeriya kenan, Comrade Nasir Kabir, ke mun ƙarin bayani kan yadda wata babbar kotun tarayya ta hana su dunguma yajin aikin gama gari kan janye talafin farashin mai da gwamnatin Najeriya ta yi a baya-bayan nan. Wata sanarwa da shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar Ƙwadago ta Najeriya, Comrade Joe Ajero, ya sanya wa hannu da jambiro, ta ce NLC ta damu matuƙa ga yadda alƙalai a Najeriya ke ba da umarnin dakatar da ita daga shiga yajin aiki yayin da duk buƙatar hakan ta taso, kamar da yadda ke ƙunshe cikin yarjejeniyar Ƙwadago ta duniya, kundin tsarin mulkin Najeriya da ma dokar Ƙwadago ta ƙasa. Ƙungiyar Ƙwadagon ta ce tana cike da takaicin irin hukuncin jeka nayika mai cike da ciwa-ciwa da wasu alƙalan Najeriya ke haɗa baki da gwamnatin tarayya ake bata, abinda ta kira babbar barazana ne ga sashen shari'a. Sakataren tsare-tsaren 'yan Ƙwadagon Najeriya, Comrade Nasir Kabir, ya ce in wani alƙali ya kuskura ya sake ba da irin wannan umarni a nan gaba, to za su bijire.
Duk ran da wani alkali ya sake irin wannan, wato ina mai tabbatar maka wallahi mun yi alkawari za mu yi burus da wannan wato hukunci irin na kotu. Za mu kuma ga 'yan Najeriya duk alkalin da ya fito musu irin wannan zalunci sai mun gabatar da shi gaban mu ma hukuma ko doka sai aiki a kansa, kuma za mu yi burus da wannan injunction din da suke kawa mu daina ma sauraron sa. Daga yau babu kotun da za a zama na kwatan 'yancin mu za ta fito ta ce mu dakatar, ba za mu saurare su ba. Yabo wannan shine matsayin haɗaɗɗen ƙungiyar Ƙwadago ta NLC, za mu yi fito na fito da irin wannan alƙali a Najeriya.
Barista Yakubu Sale Bawa ƙwararre ne kan kundin tsarin mulkin.
Mu lauyoyi abin da muka sani ƙarƙashin doka shine diyan da doka take ya zama wajibi a yi biyayya da dokar. Idan har kotu ta ba da dokar nan cewa kada a yi yajin aikin nan, to dole ne su yi biyayya. Wannan umarni da a kodaushe ta basu sun iya nuna cewa an samu wa'annan oda na kotu ba tare da ka'ida ba. Idan abin da kake zargi in ba ka iya kafa hujja ba bai da tushe. Idan ya ce in an ba da doka ba za su bi dokar ba, bai kyautu haka ba. Amma kuma idan ka tsaya ka duba a wani hannun za ka ga cewa su kansu gwamnati ba su cika bin biyayyar doka ta kotu ba. Dole kotu musamman wannan sabon gwamnati ta Ahmad Bola Tinubu ta ɗauki koyi kuma ta sa sabon babi na gini a kan turbar da ta dace ko da daɗi ko ba daɗi. Idan dokar kotu ce sa tabbatar da sun bi biyayya da ita.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Hassan Maina Kaina. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan.
Nigeria,
To madalla yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa.
Zauren matasa.
Mau sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke ciwo matasa tuwa a kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa har ila yau na Bauchi, Arewa maso gabashin Najeriya, inda matasa suka taru suka kuma tattauna abin da ya dace su sa a gaba bayan babban zaben 2023. Shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Kamar yadda muka yi bayani a baya gabanin babban zaben, mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ya dace su taka a yayi da kuma bayan zaben. Matasan sun hada da Al-Mustafa Haji Sufi Hasken matasan Arewa, Babawa Chelsea Kofaran, Abdulrahman Amfil Shekel da Tallami Hanson Baljanga daga karamar hukumar alkaleri. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Kira matasa tunda yanzu akwai yuwa da ka ga shugabannin ɗan social media na gidan wani kaza na gidan wani kaza, to irin mutun ya dinga fadan abin da ya gani ko kuma ka je ka tambaye ainihin makazujin shi wannan dan takaran lokacin tun kafin mai fito akwai abubuwan da yi, to ka tambaye shi me idan ya dauko idan ka zo kana yada a wurin, to kaga ka dada tallata shi ta hanya mai kyau.
Abdulrahman Amfil Shekel, duba mana in kuwa haka ne tunda gabar siyasa daban, zaka ga dama su yan siyasa yawanci fadan daga magoya bayan ne, amma su sai kaga suna ziyartar juna, manyan inda mutum na dubawa iyalan suna ziyartar juna, yaran su ke karatu a kasashen ketare, yawanci matasan ma talakawa ne suka fi zama waɗanda saniyar warin an gama ba a damawa da su, amma zaka ga matasa ne lokacin siyasan ake amfani da su wajen ta'addanci, wajen su sassa juna, kuma wajen ma ba masu ilimi ne ko su zama masu musayar bakakin maganganu a tsakanin su.
To alhamdulillah, su shi talaka musamman matasa wasu lokutan a lokutan siyasa akan mai da su farkaran farauta ne, da zaran sun gama an gama farauta da su sun kamo namun jaji to sai a watsar da su. To amma yana da kyau su matasa su gane cewa kamar yadda ka faɗa, su wa'innan shugabanni wanda suke gwara kan matasan ayi ta zage-zagen juna, da zaran ko an yi nasara ko ba nasara ba, za ga suna zumuncin su suna haduwa a wajen taro, hasali ma za ga samu suna da wani dangantaka na wani business din su wanda yake kawo musu kuɗi wanda kai baka sani ba, wannan ya ba ku kuɗi kaje ka kwarzani wancan, wannan ya ba ku kuɗi kaje ka kwarzani wancan, kaga baka nema wa kanka mutunci ba, su kan ana ganin su tare, kuma duk wanda kaje ka zaga ka zagi dan takaran sa, to idan ya zo fa bai karewa akan dan takaranka sai ya taba da darajar iyayenka ma, to wannan abu ya kamata a ce mu matasa mun yi karatun ta natsuwa kanmu, mu watsar idan dan siyasa yayi dauki noyin kafar yada labarai ko ta rediyo ko na siya maka data a kafafen sada zumunta na social media, kayi abin da ya dace, menene kai honorable, ba ni ayyukanka wanda zan yada, ba ni hotunan su, ba ni bidiyon su na yada, amma kar a baka single kawai a ce maka je ga kawai ka yada manufofin mu, kar ka yadda a zage mu, kar ka yadda abin nan, ka yada ƙarya da gaskiya, kaga wannan idan ka yada kai kanka ka jira mutuwanka, abinda ka ai ka daura yana nan, haka zalika in a gidan radio ma kai abinda ka furta yana nan, wasu sun ajiye a recording kuma baya ga haka abinda ta zo ta bibiyanka, don haka mu yi abinda ya dace, idan mutun za mu tallata shi menene yayi sai mu tallata shi da aikace aikacen alkhairin sa, shi ya kara daraja mu ma mu yi daraja, domin duk wanda ka tallata shi da abubuwan alkhairin sa mutun ya je ya gani ya gaskata, kai kanka da ka zo ka fada kai mutunci a idan al'umma, shi kansa dan takaranka yayi mutunci a idan al'umma, don haka mu yi karatun tana zuwa kanmu kamar yadda nake ta faɗa, mu yi abin da ya dace, mu nema kanmu mutunci, mu nema wa iyayenmu mutunci, kar mu kawo abin da za a zo a yi ta sukan mutuncin iyayenmu.
Yawwa Dallami Hanson, lissafa mana wasu abubuwa da matasa ya kamata su samu daga wajen yan siyasa don su zama masu dogaro da kai, ya zama su ma an dama da su yadda ya dace mana.
Alhamdulillahi, abinda muke kyautata zaton cewa matasa ya kamata ya cancanta su samu daga gurin shugabannin su. Abu na farko akwai wanda suke son tafiya karatu, wanda ba su da hali kuma iyayen su ba su da hali. Watakila dalilin samun shugabanni na gari masu tunanin ci gaban jahohin su da kasar su da su ya diban irin wa'annan matasa wanda suka cancanta a fitar da su waje su je su yi karatu don su dawo su amfanar da kasar da jahohin su, watakila a tallafa musu. Wasu kwada ga jami'a ce da take cikin kuryan kasar ku Najeriya din, amma rashin halin iyayen da rashin wadatan su ya sa iyayen su daga kammala karatuttukan su na secondary school sun zauna. To watakila muna kyautata samu da aka samu shugabanni masu kishi masu tunani cewa su matasan nan da su aka fara hidiman siyasa nan tun daga bangarorin farko har aka kai wannan ƙarshe aka samu nasara, watakila za su yi bibiyan irin wa'annan matasa din su ɗebe su su sarkai su jami'oi saboda su zama to mutane na gari, saboda babu ƙasar da za ta ci gaba matukar babu ilimi na addini da ilimi na zamani. Watakila shi kansa shugaba din da kuke raka shi ko kuke masa fadanci shi ma za ka samu ba jahili bane, mai ilimi ne. To don haka kuma yana da kyau shi ma ya kuyarsa wa ransa cewa dai ilimantar da al'umma don a ci gaba. Abu na gaba ne da gansu matasa ne suna da kokari na bangaren kasuwanci babu jari, suna da bangarorin masana'antu dai kala-kala wanda masana'antun daga sun mutu a jahar ko a kasa. To kaga sun mutu dan shugabannin suna da nazari da kishi, inda suka ga aikin gwamnati ba zai daidaibi matasan nan ba, to amazanin su na shugabanni sun sa hanyoyin da zasu biyo ta bangaren farfado da masana'antu da kamfanonin da suka durkushe saboda wasu jarrabawa na rayuwa suka addabi kamfanonin. To takeila idan aka farfado su dai aka ga kowane matashi ya samu abin yi, daga ran da ku aka ce maka matasan nan sun samu abin yi, to insha Allah ta'ala dukkan wani rikice-rikice da iya samun saukin sa. Me yasa ake kyautata samun zaton cewa in matashi yana da abin yi ba zai taba tunani je ta da wani hankali ko ya kawo tashin hankali a kasa ba. To don haka muke kira wa shugabanni din daga ran da Allah ubangiji ya sa aka rantsar da su, su sa wa ransu cewa amana ce a kansu, kuma da musu tambaya ɗaya bayan ɗaya ranar alƙiyama kan bayan Allah da aka dauki amana aka damka musu a matsayin na jagorori, don in ba za ka iya ba bai cancanta ma ka karba ba. Mu ko matasan kiran da nake mana biyu ne, mu kyautata ma shugabannin zato mu taimake su da addu'a. Abinda muka san ba za mu yi ba kada mu je mu roke su. Madadin da ka je ka yi gana da shugaba ka ga masa kuɗi kake so ka bashi, kai kashe kanka da kanka. To don Allah mu yi abin da ya dace, sai mu gudu tare mu tsira tare. Allah ya sanya albarka ciki ragaman shugabanci da ya dauka ba mu wannan bayan Allah. Mu ko Allah ya ba mu ikon ya musu addu'a.
Al-Mustafa Haji Sufi, kaga kai kana da har matakin hasken matasan arewa, wanda wannan ya baka damar ina jin ko ka to wata mana ma dai kafin mu je ga abinda ka lura da shi wanda yan arewa matasa suke bukata, shin me ka haska wa yan arewa ne matasan, me ka gaya musu wannan?
To a wannan sabuwar gwamnati da muke ganin Allah da za a ci za ta tabbata, kar dai su manta cewa gwamnatin dan arewa ne ta gama. In ta yi musu abin da ya dace to su sa rai mai bi, ita wannan in ta hau koda ta gaza wancan kar su yi mamaki, sabila da shugaban ba dan arewa bane na dai kenan. Sannan na biyu, duk da cewa mataimaki dan arewa ne amma wancan ne shugaban dan arewa. Sannan uwa uba kuma su san gwamnatin Buhari ta yi kokarin ta wajen tabbatar da tsaro, alhamdulillah inda ta samu dama an samu saukin wajen sauwa da suke faruwa musamman arewa maso gabas, amma dai wata shiya kamar arewa maso yamma al'umma sun ga abubuwan da suka faru. Dole ne kanwar naki mu gaya wa kanmu gaskiya, shugabannin mu musu addu'a ba za su iya yin komai ba, mu ko mu zama masu kwatanta gaskiya. Matasa mu cire kuɗi, shugabannin nan yanzu a misali su dan siyasa kawai damuwarsa ya dauki mashin ya baka, ba damuwar matashi mashin bane. Yau in ka biya mu wannan mashin matasan suka zabe ka akalla ba sai da mutum 30,000, ka dauki mashin ka biya mutane ba su 10 ba su ba zabe ka bane, to ka ganin mu akwai gyara. Sannan uwa uba, in ana so kasar nan ta samu daidaito musamman arewacin Najeriya, al'umma su iya ji gwamnati ta sace su suka zabo ta, to duk abin da za a yi ana daukan shawarwari na gari. Kai matashi a misali, in kuna da kungiyar ku, in kun je wajen shugaba, kar ku je shugaba da niyyar ba kuɗi ne, ku je da niyyar bukatun al'umman anguwan ku ne. A kungiyar mu akwai marayu, ƴaƴa ne marayu an rasa an bar su, muna bukatar da Allah ka tallafa ka biya musu kuɗin makaranta ko na shekara biyu. A anguwar mu muna da bukatar rijiya ko wani bohol din mu ya ga gaza dan girma Allah a taimaka a tona mana rijiyar mu kuma zamu dauki nauyin lura da ita a anguwar mu primary school din mu babu abun zama malaman masu gaza wakin su ma malam ba su wuce mutum biyu ba muna roƙon dan Allah ka taimaka mana a matsayin ka na dan majalisan jiha ko dan majalisan jari'a kai dan dauki koda volunteer na malamai koda mutum uku a sa
ku dakata anan matasa makon gobe in Allah ya kai mu ma daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da ni shira kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon assalamu alaikum
ta gaida Nasiru Adamu Elhikaya yanzu kuma ga babban gida Jibril da sharhin jaridun Najeriya
za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar Vanguard daya daga cikin manyan labaran ta ya mai da hankali ne akan janye tallafi na man fetur da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta bayyana jaridar da ta ruwaito matatan man fetur ta Najeriya na tabbatar da janye tallafin da kuma da fito da wani sabon farashi na akalla naira 540 kowane lita jaridar Vanguard ta ruwaito shugaban kamfanin NPC mai lekari na cewa janye tallafin shine ala ga tattalin arzikin Najeriya sai kuma jaridar Leadership ita ma jaridar Leadership ta mai da hankali ne game da ƙarin farashin na albarkatun man fetur ko janye tallafi inda ta rawaito shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na bayyana cewa gwamnatinsa za ta dauki kwararren matakai na ba da tallafi domin rage tsananin wahala da wannan janye tallafin zai haifar wa talakawan Najeriya shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da gwamnonin jam'iyyar APC a fadar gwamnati da ke birnin Abuja sai kuma jaridar Premium Times ake buga ta yanar gizo jaridar da ta bayyana cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a yau Litinin ake sa ran zai gana da zababbun yan majalisar dattijai da na wakilai na jam'iyyun adawa wato PDP da Labour Party dangane da takaddama da ake yi na zaben shugabannin majalisun guda biyu babban sakatare ya fada shugaban kasa Alhaji Tijjani Umar shine ya sanya hannu a takardar gayyatar da aka aikawa sabbin yan majalisun a madadin sabon shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa kuma kakakin majalisar wakilan Najeriya Femi Bajabiya Mila sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran ta na cewa bayan nada tsohon gwamnan jihar Benue George Akume da kuma kakakin majalisar wakilan Najeriya Femi Bajabiya Mila da sanata Ibrahim Hassan Hadeja da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi a matsayin sakataren gwamnati da kuma shugabannin ma'aikatan fadar shugaban kasa da mataimakinsa yan Najeriya na ci gaba da yabawa da wannan nadi da aka yi inda yankin tsakiyar Najeriya wato North Central ke yabawa da nada sanata George Akume haka sauran yan arewacin Najeriya sun yaba da nada sanata Ibrahim Hassan Hadeja daga jihar Jigawa a matsayin mataimakin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa a ofishin mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima nadin iji al'ummar Najeriya zai taimaka wajen tabbatar da adalci da kuma tafiya tare kasa daya al'umma daya ita kuwa jaridar Daily Trust ta bayar da hankali ne akan wani labari da wani tsohon kocin kungiyar kwallon kafan Najeriya na kasa da shekaru 20 Mr. Ben Domlong da shekaru 70 wanda ya samu digirin farko a jami'ar Jos dake arewacin Najeriya Mr. Ben dan shekaru 70 wanda ya karanta zane-zane a makarantar ya samu shaidar lambar yabo ta 1 wato first class a digirin nasa karshen sharhin jaridan kenan da lafiya
ta gaida baban gida Jibril wato da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
to a takaice a wani mataki da mutane da yawa ke yi wa kallon dama ce ta sauƙaƙa illar da Turai ta yi wa Afirka a tarihi a watan Disamba da ya gabata Jamus ta mayar da wasu kayayyakin tarihi har 22 da aka wawashe lokacin mulkin mallaka zuwa Najeriya amma bayan watanni biyar ana yin tambayoyi a Jamus kan ko masu kula da al'adu sun yi hikima wajen mayar da tagullar tarihin takaddama ta barke ne bayan da shugaban Najeriya wanda ya sauka Muhammadu Buhari ya bayyana a cikin watan Maris cewa za a mayar da kayayyakin ga wani basarakin gargajiya ba ƙasar Najeriya ba kamar yadda Jamus ta yi tsammani
masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chad wato ƙarfe 3 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin Sarfiru Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon Abu da ya bada umarni da kuma injiniyar mu ta yanzu Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.